Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 25 31 41 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu muka sake dawowa a shirin mu na dare. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka dake birnin Washington DC, da farko ga cikakkun labaran duniya.
Tattaba Amurka na Agogol mai kare hakokin mata Gloria Steinem ta bayyana wa dubban mata da suka halarci taron gangami yau Asabar a birnin Washington cewa ganuwa ba ta aiki. Ta bayyana haka ne a matsayin mai da martani kan alkawalin da shugaba Donald Trump ya yi cewa zai gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico. Steinem ita ce shugaba gwagwarmayar kare hakokin mata da aka gudana a shekara ta 1960 zuwa da 70. Ta ce wani lokaci muna sa jikunanmu inda zuciyarmu take, wani lokaci matsal alamar aikawa kawai baya gamsarwa. Jarumar fafutukan neman yancin matan wadda take dauke da kwalin da ke cewa yancin bil'adama batu ne mai muhimmanci. Tace ina da hujjar nuna fushina. Ana gagarumin gangamin da ya samu halattar dubun dubatan mata ne kwana ɗaya bayan rantsar da Trump. Waɗanda suka shirya zanga-zanga sun ce suna kyautata zaton mata 500,000 ne za su halarci wannan gangami. Sabon shugaban ƙasar Gambia Adama Barrow ya buga a shafinsa na Twitter cewa zai koma ƙasarsa ya ci gaba da mulki yanzu da tsohon shugaban ƙasar Yaya Jame da ya sha kaya ya amince zai sauka daga karagar mulki ya kuma fice daga ƙasar. Jame, wanda ake kyautata zaton zai fice daga ƙasar cikin sa'o'i, ya amince jiya Juma'a ya miƙa mulki ga Barrow cikin ruwan sanyi wanda a halin yanzu yake jira a makwabciya Senegal bisa dalilan tsaro. Sauka daga karagar mulki da kuma ficewar Jame ƙasar ya kawo ƙarshen ƙiƙiƙa siyasa da ake yi da ya kusa janyo ɗaukar matakan sojan dakarun ƙungiyar tarayyar Afirka. Dakarun suna Gambiya tun mako guda da ya shige sabili da Jame ya ƙi amincewa da shan kayi. Yayin da Amurkawa suka yi bukukuwan rantsar da shugaban ƙasar na 45, mutane a ƙasashen duniya sun gama wunin ta hanyoyi daban-daban. A birnin Moscow, wani shagon sayar da sutura na soja ya sa hoton Trump a wani katamfarin akwatin wuta na tallace-tallace, inda ya kuma tallata yi wa Amurkawa rangwami. Trump ya bayyana ƙarara a jawabinsa na bayan rantsuwa cewa gwamnatinsa za ta ba da fifiko wajen biyan buƙatun Amurkawa. Ya ce shekara da shekaru mun yi ta'azzurta masana'antun ƙasashen ƙetare a maimakon na Amurka. Muka riƙa tallafawa rundunonin sojin waɗansu ƙasashe, muna rage yawan dakarunmu a cikin gida. Mun kare iyakokin waɗansu ƙasashe yayin da muka ƙi kare namu. A Afirka ta yamma, ra'ayoyi sun bambanta a Najeriya da Niger. Wani ɗan Najeriya ya ce Amurkawa sun yaba wa gwamnatin Barack Obama. Muna yi mishi addu'a. Muna yi wa shugaba Donald Trump fata alheri a gwamnatinsa. Wani ɗan jamhuriyar Niger kuma ya ce duk da zafafan kalaman yaƙin neman zaɓen Donald Trump a cikin shekara guda da ta shige, addu'armu gare shi ita ce ƙoƙari ya haɗa kan ƙasashen duniya. Muna kuma fatan zai taimaki ƙasashe masu tasowa su haɓaka. Bikin rantsuwa ya samu halatta Amurkawa da kuma al'umman ƙasa da ƙasa da dama. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci cibiyar leƙen asiri yau, ɗaya daga cikin cibiyoyin leƙen asirin da ya riƙa saɓani da su a lokutan baya. Kakakin fada White House Sean Spicer shi ne ya tabbatar da ziyarar a saƙonsa na Twitter. Trump ya riƙa kushewa cibiyar leƙen asiri ta CIA da sauran cibiyoyin leƙen asiri domin matsayinsu kan kutsen da suke hakikanta cewa Rasha ta yi a lokacin zaɓen Amurka. A kwanakin baya, Trump ya zargi hukumar CIA da kwarmata waɗansu bayanan da aka ce za su rage mashi ƙima da ake zargin cewa Rasha ce ta tattara. Kafin ya ziyarci hukumar CIA, Trump ya yi addu'o'i a majami'ar National Cathedral tare da iyalansa da mataimakinsa Mike Pence da kuma mai ɗakin Pence Karen. Shugabannin manyan ƙasashen Turai masu ra'ayin riƙau za su gana yau Asabar a ƙasashen Jamus domin gabatar da tsare-tsarensu da suka shafi makomar yankin da aka ba lakabi Free Europe, wanda zai warware tsarin ƙungiyar tarayyar Turai da burin cimma irin nasarar da Donald Trump ya samu a zaɓe.
To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a gafarce mu ba za a ji labarin wasanni ba yau a ƙarshe saboda ana taron mata nan na zanga-zanga a birnin Washington DC ga kuma abin da Grace ta dan lalubo mana na halin da ake ciki kawo yanzu.
Taron mata a wannan gurin ba abin da za a ce. Bisa ga abin da jami'ai suke bayyana mana ana kiyasin cewa matan da za su hallari wannan taro za su kai rabin miliyan wato fata 500,000. Jami'an gudanarwa harkokin gundumar Columbia sun bayyana cewa motocin safa-safa 1,800 ne suka nemi izinin ajiye motocinsu a kan titunan wannan birni kamar yadda kake gani. Kuma suna kiyasin cewa mata kaɗai waɗanda su za su fito waɗanda za su shigo wannan DC daga waɗansu jihohi za su kai 100,000. Kamar yadda kake gani mata nan sun bayyana nan bisa da dalilai daban-daban. Waɗansu suna nuna kowa yana bayani ne bisa ga abin da yake ci miki zuwa ƙwarya. Daga waɗanda suke batun shige da fiti, sai waɗanda suke batun jinsi, sai waɗanda suke batun inshorar lafiya, sai waɗanda suke batun yawan rubuce da bayanai da shugaban ƙasa yake ta dandalin shi na shafin Twitter, sai waɗanda suke bayyana cewa ana buƙatan a ba mata ƴanci, sai waɗanda suke buƙatan cewa ya kamata shi shugaban ƙasa Donald Trump ya riƙa faɗin gaskiya da dai sauran. Kafin ku shigo wannan guri ita ne ɗaki Hillary Clinton wadda ta yi takara ta ƙarshe da shi shugaban ƙasa Donald Trump. Ta shafuka shafinta na Twitter tana jinjina ma waɗannan mata da suka fito tana cewa ya kamata a fito mu nuna ma shugaban ƙasa abin da ya faru. Wato bayanin da waɗannan mata suka yi a cikin hira da muka yi da waɗansu suna nuna cewa ba wai suna yin wannan zanga-zanga domin cewa a kawar da shugaban ƙasa ba, amma suna nuna cewa waɗannan batutuwa da suke ganin suna fuskanta barazana ƙarƙashin shi mulkin shugaba Trump suna jawo hankalin shi akan waɗannan cewa wannan zomantaɓi ne nuna cewa suna nan ne daram a nan Amurka. Saboda haka daga wannan lokaci har zuwa lokacin da za su ga canji sun dinga wannan sun cimma burin wannan zanga-zanga ta su kamar yadda na faɗa mutane suna wannan buri ne domin dalilai daban-daban daga masu neman ganin cewa wannan batun shige da fice da yake yi da batun gina ganuwa da yake zai yi a kan iyakoki da dai sauransu har ma da waɗanda suke batun canjin yanayi. Akwai ma waɗanda na gani suna magana ne a kan cewa maganar jinsi dai kamar yadda baƙaƙen fata suka riƙa nuna cewa nan baƙaƙen fata su ma rai ne kamar su ma baƙaƙen fata masu rai ne kamar kowane mutum a duniya. Akwai kuma waɗanda kamar yadda kake gani waɗanda suke da kwalaye da ke nuna cewa ƙauna ƙauna ce saboda haka ya kamata. To a cikin waɗannan sabilu masu zanga-zanga nan ba wai ba duka waɗanda suke wannan bacin wai mutane da su da adawa da Trump ba, akwai magoya bayan Trump kuma da suke nuna cewa suna wannan kuma sun zo ne domin nuna goyon baya da kuma amincewa da matsayin shi da kuma irin aiki.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausar na muryar Amurka a nan birnin Washington ga shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Filin tsintsiya madaurin ki daya a yau zai tuna bayani akan ziyarar da wata tawagar kungiyar dabarun samar da zaman lafiya ta jihar Adamawa da ake cewa Adamawa Peace Initiative da Turanci ta jami'ar Amurka da ke can Yola ta kawo majalisar dokokin Amurka. domin bayyana irin ayyukan da take gudanarwa na ganin dorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya. Hajiya Turai AA Kadir ita ce shugabar kwamitin sasantawa na wannan kungiya, kuma tana ɗaya daga cikin jami'an da suka kawo wannan ziyara. Na kuma samu damar zanta da ita domin jin irin dabaru ko kuma ayyukan tabbatar da zaman lafiya da wannan kungiya da ake cewa Adamawa Peace Initiative ta jami'ar Amurka da ke Yola take gudanarwa. To kafin Hajiya Ture ta yi mana bayanin irin ayyukan da suke yi, ita dai wannan kungiya ta jami'ar Amurka da ke Yola tana gudanar da wannan aiki na tabbatar da zaman lafiya tare da taimakon malaman addini da shugabannin jama'a. Kuma an kafa wannan kungiya ne bayan yajin aikin gama gari da aka yi a Najeriya a shekara ta 2012 akan cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya din ta ce za ta yi. A lokacin shugaban jami'ar Dr. Maggie N. Sign da shugaban amintattun jami'ar a wancan lokaci Alhaji Ahmed Joda suka tattara shugabannin addini da sauran shugabannin kungiyoyin jama'a domin fahimtar musabbabin zaman tankiyar da kuma yadda za a magance ta da kuma yadda za a inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali ko kuma a tabbatar da dorewar su. Dalili kenan aka kafa wannan kungiya ko hukuma da ta kunshi shugabannin addinin musulunci da na Krista da wakilan jama'atul Nasrul Islam da kungiyar Kristocin Najeriya CAN da shugabannin yan kasuwa da sauran shugabannin al'umma. A saboda haka jami'ar Amurka da ke Adamawa ta kirkiro abin da ya zama zakaran gwajin dafi da yake ci gaba da yin tasiri sosai a tsakanin al'umma. Kamar yadda masu iya magana suka ce, zama lafiya ya fi zama dan sarki. Masu sauraro kun ji takaitaccen tarihin wannan kungiya ko kuma hukuma da aka kafa. Yanzu bari mu ji daga bakin ita Hajiya Turai AA Kadir, shugaban kwamitin sasantawa na Adamawa Peace Initiative.
Da farko dai na sani shi wanda ya kafa jami'a Alhaji Atiku Abubakar yakan taimaka na kungiya. Kafa kungiyar a ƙarƙashin Alhaji Ahmed Jod a lokacin yana chairman na ita jami'a. Shi ne ya haɗa mutane kaman daga waje dai daban-daban, kaman fastoci, limamai ko malamai, malaman makaranta, masu dagatai, masu anguwanni, don a zauna a san cewa duk abinda muke ya zamanto ana yin shi akan hanya, akan ka'ida, kuma duk abinda ya zo ƙasarmu an san wanda suka zo. Shi ne dalilin da yasa aka kira duk waɗannan mutanen da suke da nalisa famili. Malamai da pastoci su watsa labarai, su watsa abinan nasu a churches,
wato wajen hudubar su a coci da masallatai,
da kuma malamai kuma su yi nasu wa'azi ga jama'ansu, daga tai su yi a muhallinsu, su masu anguwanni su san waɗanda suke shiga anguwoyinsu. Lokacin an fara samun irin ɗan abinan na kaɗan-kaɗan daga wasu wurare masu nisa,
kamar tashe-tashen hankula,
yaurayi da gaske a kafa wannan so da zai taimaka wa mutane su san a koma irin da wanda in ba ya shiga anguwa an sani.
Wato abinda ake cewa idan gemin dan uwanka ya kama wuta sai ka mai zama zaka shafa,
ba musamman cewa babban zuwa ba.
To
ana cikin haka ne sai kawai sai ga wannan da ya bullo na gudun hijira kwararo cikin Adamawa. Kuma shine wannan kasudin abinda yasa wannan din ya haɓaka kenan wannan kungiya. Kuma kamar da na gaya miki, wannan kungiya kin tambaya su ko daga Amerika akwai wanda suke taimako, kin san duk UN kungiyoyi suna da gefen da suke bada taimako a Nigeria, a Afrika ma gaba daya.
To abin da yasa ne muke wannan tambayar naga kwanaki kun zo majalisa a nan America majalisar dokokin America to majalisa din nan da kuka zo me kuka zo yi kuma waye gayyace ku
cikin yan majalisa nisan Bature komai shi akwai tsari akwai yan majalisa waɗanda suke da son abu taimakon abin da yake faruwa a wajejin mu to su an yi da taimako to yanzu din san abun ya fara kai gura bango to shine da suka gani to suna so su ji menene muke yi da duk da abin da abubuwan da suke taimako me ake yi ya muke yin su suna da sani tunda suna da duniya yanzu ya zama karami ne a hannun kowa duk abin da muke yi suna ji kuma sun ji dadin abin da muke yi to cikin waɗannan kalilan wasu da suke da interest akan wannan su suka gayyaci ita president na American University of Nigeria wanda ake kiranta Maggie Ensign Professor Maggie Ensign ta zo ta gaya musu ya take cin nasaran wannan abubuwa ba a kukan abin da take yi shine tace ni ba yar kasa ba kusan kuma bana zuwa wajejin nan ina wa'annan aikuna akwai yan kasa wa'anda suke wannan aikuna kuma su suka san mutane su suka san angoyi da lunguna kai har da can inda akai abubuwan nan yanzu da yake ya dan kwanta sai dai ku gayyace su su zo su gaya muku to shine suka gayyace mu mu zo mu gaya musu da bakin mu kuma alhamdulillah mun je sun mun gaya musu sun ji dadin abin da muke yi kuma kin san dama an kaje kai wannan kasuwa abin da zai biyo baya shine maybe tsarin taimako yawa to shine suka ci mu zo din muka je kuma mun gaya musu kamar da na gaya miki sun ji dadi sun amince da abin da muke yi kuma za su ci gaba da taimako
to wannan shiri da kuke na kokarin ko kuma dabarun samun zaman lafiya a jihar Adamawa din nan ya zuwa yanzu kin yi bayani akan yadda aka hada kawunan malamai da pastoci da shugabanni dai da sauransu don su taimaka wajen yada zaman lafiya da aka ce ya fi zama dan sarki. To akan waɗannan abubuwa da kuke yi yanzu ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu?
Ƙwarai da gaske. Na ɗaya shine mu dai dama kin sa Adamawa abin bai zo mana gadangadan kamar na ƴan uwanmu ba. Kuma a cikin wannan kungiya ba wai muna yin shi kawai a cikin Yola bane. Muna yi can wajejin da duk kika sani aka yi wa'in abubuwa don mun kira taro na peace movement a nan Adamawa wanda muka kira duk daga state nan Borno, Yobe, Bauchi, Gombe, Taraba duk sun zo nan muka yi kamar taro ne na faɗakar da kai yadda za mu zauna lafiya kuma banda haka mun yi muna shiga wajejin nan da aka yi wa'annan abubuwa kin san yanzu duka yawanci 80% sun kuma kalilan ne suka rage to zuwa wajen su ko yanzu ba kowa yake yadda yaje ba amma mu muna zuwa
mu lafiya mu raye birni mu raye kauye mu tallafa kasar mu ce mu gyara duk duhun cikin gari ya yayi in mun bi doka
shin ma sauraro ko kun san cewa
kai ya kai mai har wani iri da muke kaiwa wanda mataimakin shugaban kasa ya turo walla a ce a raba wa mutanen su yi shuki don damuna ya zo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan ne kuka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san inda za su wanke
yunwa a wasu wurare har ta yi tsanani da mutane za su ci irin da aka kai musu domin su shuka. To Allah shi kyauta. Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na tsintsiya madaurin ki daya. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Sai kuma mu koma ga Ibrahim Ka'almasi Garba mu ji shirin da yake tafa da shi.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya tafi Burtaniya hutun shekara na tsawon kwana 10 inda anan zai ga likita. Yan BBOG bayan dawa daga ziyarar Sambisa sun yaba sojoji da Nana Ta'amar na takan yi sauran matan cibuk da sashin dajin. Manase na cikin tawagar.
Suna ganin tafiya a wajen wanda basu iya gama binciken ba tukuna.
EFCC ta wanke burgida janar Jafaru Isa daga duk wani zargin karbar kuɗi daga Sambo da Suki da bayyana cewa kuɗin dama don sayen wani gida ne a Kano don lamuran tsaro kuma ba a kai ga sayen gidan ba aka dawo da dukkan kuɗin miliyan 170 aljihun gwamnatin Najeriya. Jafaru Isa ya gode waɗanda suka yi juyayi ga labarin da ya zama maras tushe.
Abokan tafiya da su karin ga aiko da doyi kan wannan amari ina musu godiya kwarai da gaske. Wannan ba shakka ibtila'i ne ya same ni Allah cikin rahimarsa na ci jarabawar.
NDLEA ta damke wani mai safarar muguwar kwaya methamphetamine Charles Obi a filin jirgin Abuja da ya nufin shiga Cambodia da kwayar kunshe cikin kayan barkono. Bisa kuskure jirgin yakin Najeriya ya sauke bom kan yan gudun hijira a ran jihar Borno. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja.
Haka dai. To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin jarawan jihar Filato Agwam Azare Rabaran Dr. Isaac Wakili, wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa da jagoran ƙungiyar 'yan uwa musulmi shiyar jihar Katsina Sheikh Yakubu Yahaya ga Agwam Azare.
Manoma Allah ya danga mashi aikin noma, Fulani kuma Allah ya ba su aikin kiwo, dukkanmu muna da amfani ga juna. Idan muna son zaman lafiyar nan, ina ba da shawara mu koma yadda ake da. Fulani yayansu wanda sun girma su yi kiwo, manoma kuma su tabbata cewa sun yi gonakinsu. Da akwai kiwo ko makiyaya, shi yasa idan ba Fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona to kuma kiwo wurin. Idan manomi ya yi kuskure akwai wanda aka zaɓi a wurin. A bayar da gwamnatin Najeriya gaba ɗaya, bari mu koma mu duba yaya za mu yi a samu zaman lafiya. Irishin maturiti ne ya kankan wannan hadan. Kuskure idan mun duba yadda za mu domin zaman lafiya ya tabbata gaskiya za mu yi zaman lafiya. Ba yadda kawai za mu yi mu rabu da shi. Amma Allah ya yi mu ya age mu inda muke. Saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya. Wani hanya za a bi a yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yadda ya cancanta mu yi. Shi kenan sai mu tafiya. Mun duba lokacin su sadauna kamar da na faɗa. Shi magana da murya biya da duka mu yan jihar Arewa, duka mu yan plateau ne ko kai waye yare ko firom bayari a Naguta, Angas, Lantan, Shandam da sauransu suka. Allah ya aje mu yi zaman tarayya. Da Allah baya so mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan iko. Amma ya hada mu, Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya. Allah ya kawo mana arziki a wannan ƙasa fiye da yadda muke fito. Amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci morarta ba. Idan akwai zaman lafiya, ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa ba tare da wata tanzoma ba. Saboda haka mu koyi yadda za mu zama tarayya da juna a jini sun rai. Idan Allah yana da iko ya tilasta mu bi a jini da amma bai haka ba ya ba kowa kaza binasa ba. Amma kuma ga hatsurori inda ka bi inda za ka bi ga su nan. Domin haka yanwa bari mu manta da bambanci ba mu jimla ta kashe juna. Ba zai biya mana bukata mu tabbata fa. A rana da ƙarshe kowa zai je ba da lissafi kansa a gaban Ubangiji. Abinda ka yi ko da to ko ɓato. Mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya ayyama kowa. Mu manta da bambanci musamman ina koma Plateau State da ana zaman tarayya. An waye gari sai aka suka wani sura a yi barkaje. Wannan ba zai fice mu ba. Bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zaman tare domin development ne. Ina roƙo mu manta da bambanci mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda ya laye. Nan kuma biye da haka zan roƙa zan kuma ba da shawara mu shugabanni. Idan talakawa sun ga mu shugaban mu hada kai wane ne zai hada wani. Amma mu shugabanni Allah ya ba mu alaƙi na riƙe jama'a. Idan mun hada kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin Biron ga sarkin Anaguta ga sarkin Yanga an ga mu muna cuɗanya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu. Ni kaga kan zo mai shiga to shugabanni ne ba su rungumi juna ba. Mu ne alamu mu ne ambasado na Allah. Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba ya kamata ya amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamalinsa. Domin haka ina roƙa da babban murya mu dubi Allah mu mu dubi rayuwarmu, mu dubi abin da shari'ar Allah zai nan gaba. Menene na menene zan yi domin in samu wannan salama? Menene zan yi domin na ba su dadi? Kuskurin da muna yi cewa idan an taba mutum sai ke sai ya rama, sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa. Amma idan aka ruki mutum ka yi hakuri, wanka ne ya hakuri, za mu ci gaba da tafiya. Amma rishin hakurin nan ne ya gamsa rigiman din ta ki karewa, sai na rama, ai mani sai na rama. Dole ne wani ya hakuri kafin a samu zaman lafiya. Domin haka na ba da wannan shawara da kuma addu'a cewa bari wannan salama ya fara daga gare mu mu a shugabanni. Allah Ubangiji ya ji addu'armu, Allah ya taimake mu. Amin. Nagode.
Shi ma Sheikh Yakubu Yahaya ya ce hakuri da juna da gaskiya da rikon amana da kuma bin tsari su ne maganin fituntunin da Najeriya ke fuskanta.
Ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu fada. Shi wannan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba. Ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne. In kun tafi kun bar ƴaƴanku da jikokinku, su wa'innan ƴaƴan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari, kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi. To in ya zama kuma an samu irin wannan, to a ina ne za a tsuguna a yi noma? A ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo? In ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai, duk abubuwa sun tabarbare, ba mai ce ma wani bari, ba mai ganin mutuncin wani, ba mai ganin girman wani. Sai kuma a wayi gari an biya bukatan waɗansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye, wanda ba a san su ba, amma ta ƙarƙashin ƙasa su ne suke amfana da waɗannan rigingimu. Saka ya kamata su zauna su fahimci Fulani, su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya, domin a samu fahimtar juna. Kuma ya zama na kenan wato ainihin al'amura sun koma yanda suke. Allah aƙalla a ji sauƙi. Komawa al'amura da suke kamar da ai da muka sani can da shekara 50-60 da suka gabata, dai wahalan gaske yake al'amari ne na Allah, yana yiwa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din. Amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi, wace rawa za mu taka mu? Ba matsayin mu na Fulani misali, ko matsayin mu na manoma. Ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma, ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri. Su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abin da ake cewa muqawwimatul hayat, abubuwa na rayuwa, ginshiƙan rayuwa. Ya zama marasa shi suna da ƙaranci, sannan kuma na ƙololuwa wanda ake cewa high class, su kuma su zama ƴan kaɗan ne. ƴan kaɗan su zama high class, mafi yawa su zama su ne middle class, na ƙasa ƙwarai su zama ƙasa da na middle class. To sai kaga abubuwa sun tafi bai ɗaya. To amma sai a wayi gari an yi waso su, an yi wasa shi ta tashi.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kafin mu kare ga kuma labaran duniya amma a takaice.
Fitattar ba Amurka na ƴan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata Gloria Steinem ta bayyana wa dubban mata da suka halarci taron gangami yau Asabar a birnin Washington cewa ganuwa ba ta aiki. Ta bayyana haka ne a matsayin mai da martani kan alkawalin da shugaba Donald Trump ya yi cewa zai gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico. Steinem ita ce shugaba gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da aka gudana a shekara ta 1960-70. Ta ce wani lokaci muna sa jikunanmu inda zuciyarmu take. Jarumar fafutukan neman ‘yancin matan wadda take ɗauke da kwalin da ke cewa ‘yancin bil’adama batu ne mai muhimmanci. Ta ce ina da hujjar nuna fushina. Sabon shugaban ƙasar Gambia Adama Barrow ya buga a shafinsa na Twitter cewa zai koma ƙasarsa ya ci gaba da mulki yanzu da tsohon shugaban ƙasar Yaya Jame da ya sha kaya ya amince zai sauka daga karagar mulki ya kuma fice daga ƙasar. Jame, wanda ake kyautata zaton zai fice daga ƙasar cikin sa'o'i, ya amince jiya Juma'a ya miƙa mulki ga Barrow cikin ruwan sanyi, wanda a halin yanzu yake jira a makwabciya Senegal bisa dalilan tsaro. Sauka daga karagar mulki da kuma ficewar Jame ƙasar ya kawo ƙarshen ƙiƙiƙa siyasa da ake yi da ya kusa janyo ɗaukar matakan sojan dakarun ƙungiyar tarayyar Afirka. Dakarun suna Gambia tun mako guda da ya shige sabili da Jame ya ƙi amincewa da shan kayi. Yayin da Amurkawa suka yi bukukuwan rantsa da shugaban ƙasar na 45, mutane a ƙasashen duniya sun gama wunin ta hanyoyi daban-daban.
To da takaitattun labaran shirin namu na dare ya kammala, sai kuma in Allah ya kai mu da sanyin safiya za a sake jin abokan aiki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alhira Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Chibahiro Dodone wanda shine jagorancin shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama